Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 17 ga watan 10 na shekarar 2017. A shirin mu na yanzu za ku ji cewa wani rikici ya barke tsakanin iyakan Najeriya da ƙasar Kamaru a yankin Niger Delta dake kudancin Najeriya akan filayen noma. Za kuma ku ji cewa har yanzu jama'a na ci gaba da bayyana rashin jin dadin su akan kudaden da aka kashe akan ziyarar shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma zuwa jihar Imo a Najeriya. Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodio Sokoto yayi bayani akan abin da ake nufi da talauci musamman a kasashen Afirka kasancewar yau ce ranar yaki da talauci ta duniya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin kuna ganin yaki da talaucin da ake yi a duniya yana tasiri a wuraren da kuke? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za ku sake yi mana gafara domin ba za mu samu damar kawo muku hirar da sashen Hausa yayin da Awwal Musa Rafsanjani shugaban kungiyar Sislat ba. Amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuce.
Masauraro assalamu alaikum. A daidai lokacin da duniya ta yi bikin cikar ranar abinci ta duniya jiya Litinin, hukumomin agaji na Majalisar Dinkin Duniya sun ce rikicin Boko Haram ya ci gaba da assasa matsalar matsananciyar yunwa a yankin tafkin Chadi, inda ya bar kananan yara kimanin 800 'yan ƙasa da shekaru 5 cikin hadari a bana a Kamaru. Tuni dama arewacin Kamaru ke fama da matsalar yawan yara da suke fama da matsananciyar yunwa, wanda yawan su ya kai kashi 30 cikin 100 na yara da suke yankin kafin ma rikicin Boko Haram ya kai yankin a shekarar 2014. Tun daga lokacin yawan canza muhalli a Latilas da kuma kurarar 'yan gudun hijira ya kara jawo karancin abinci, sannan rashin tsaro da rikici ya haifar ya tsaida harkokin noma da kiwo baki daya a yankin. Asusun tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya ya ce yawan matsananciyar yunwa tsakanin kananan yara a arewa mai nisa ta Kamaru na ƙara hauhawa zuwa matakin gaggawa. Muryar Amurka ta shiga ayarin ma'aikatan lafiya yayin da suke ganawa da iyaye mata su 200 a ƙauyen Kosi. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ba da shawarar baiwa yaran nono kadai ga jarirai har sai sun kai watanni 6. Jariran da suka fara girma kuwa da kananan yara, hukumar UNICEF tana raba musu abinci mai gina jiki da kuma kayan ƙara kuzari.
Yan tawayen Siriya da ake kira Syrian Democratic Forces ko SDF a takaice da Amurka ke marawa baya sun ce a yau Talata sun kwace ragowar sansanin birnin Raqqa dake karkashin ikon mayakan sa kai na ISIS. Mai magana da yawan SDF wacce ta kunshi mayakan sa kai na Kurdawa da kuma Larabawa ya fadawa manema labarai cewa yakin da suke yi a Raqqa ya kare. Kungiyar da ke sa ido akan haƙoƙin bil'adama ta Siriya wadda ke da mazauni a Burtaniya ita ma ta ba da sanarwa an yantar da birnin Raqqa. Dakarun SDF sun afkawa babban dandalin sansanin wasanni wanda shine cibiya ta ƙarshe da ta rage hannun 'yan bindigar ISIS a birnin bayan kwato asibiti da suke amfani da shi a matsayin cibiyar kula da fadace-fadacen da mayakan sukan yi. Tun a cikin watan Yunan bana ne dai aka fara yunkurin murƙushe tsageren daga Raqqa wanda ya samu taimako da jiragen sama na yaƙi da kuma kayan agaji daga rundunar taron dangi ƙarƙashin Amurka.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Muryar Amurka. A nan kuma dakarun Iraki ne sun mamaye ƙarin filayen da ake haƙar mun fetur da dama a kusa da birnin Kirkuk a yau Talata tare da garin Sinjar. A yankunan su na ƙara mamaye wuraren da Kurdawa ke iko da su wanda baya a yankunan su inda suke da ƙwarya-ƙwaryar cin gashin kai. Jami'an sojin sun ce mahaifan kurdawa sun janye daga filayen hakar mai na Bai Hassan da kuma Abana wanda ya bayo jami'an tsaro damar kama su. Ci gaban na yau talata ya biyo bayan kama ofishin gwamnati Kirku da dakarun suka yi a kyaftawar ido a jiya. Litinin kuma wasu muhimman filayen mai. Sojojin na Iraki da Amurka ta horas bisa umarnin da Prime Minister kasar Haidar Al-Abadi ya bayar sun kafa tutar Iraki ta mai ta kurdawan mayakan na Peshmerga suka kafa.
Kimanin mutane 52 ne suka mutu, wasu 200 kuma suka jakkata sakamakon wani harin ta'addanci da aka kai akan cibiyar horas da ƴan sanda a gabashin Afghanistan yau Talata. Jami'ai suka ce an fara kai harin ne a lokacin da dan kunar bakin waki ya tada nakiyoyi da aka makarawa wata mota a kusa da wata cibiyar horaswa a Gardez babban birnin lardin Paktia. Bayan tashin bom din gungun ƴan ta'addan suka kutsa cikin cibiyar inda suka yi musayar harbe-harbe da ƴan sanda. Daraktan harkokin lafiyar jama'a na birnin Hidayatullah Hamidi ya faɗa wa manema labarai cewa al'amarin ya shafi fararen hula da dama kuma da ƴan sanda. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko zamu fara da yankin kudancin Najeriya. Bayanai daga tsibirin Bakassi a yankin Niger Delta sun ce an samu barkewar wani rikici tsakanin al'ummomin garin Danare a ƙaramar hukumar Boki da ke jihar Cross Rivers a Najeriya da kuma na ƙauyen Bodom da ke ƙasar Kamaru. Rikicin ya samo asali ne akan wasu filayen noma da ke kan iyakar Najeriya da Kamaru. Wakilan sashen Hausa na yankin Niger Delta Lamida Abubakar ya aika mana da ƙarin bayani.
Wannan yanayin da yana nuna cewar har yanzu takaddamar bata kare ba tsakanin Najeriya da Jamhuriyar Kamaru akan abin da ya jibanci hukuncin kotun duniya ya sa tsibirin Bakassi ya koma hannun kasar ta Kamaru. Na samu tattaunawa da Commissioner General ƴan sandan jihar ta Cross River Hafiz Muhammad Inuwa wanda ya tabbatar da faruwar lamarin.
Wato mutanen Bodom dake kasar Kamaru da kuma mutanen Danare ta jihar Cross River a nan Najeriya. Wato abin da faru a tsakanin su shine dangane da kurse da ƴan suke yi suna shigowa harabar kasar Najeriya suna noma ba tare da izinin hukuma ko na makotan su ba. Wannan ya haddasa fitina a tsakani har ta kai ta kawo an dauki dan Najeriya an je da shi Kamaru an yi garkuwa da shi da ƴaƴansa guda biyu. To daga nan kuma abu ya yi kamari har da shiga dazuka ana ta harbe-harbe tsakanin su.
Don ranka dai akwai wasu rahotanni da suka nunar cewa kamar akwai mutane 6 da suka mutu su ƴan ƙasar Kamaru din.
Ka san wannan labarin ƙarzon kurege kenan. Da da farko ma cewa aka yi ƴan Najeriya guda 16 aka kashe. Ba gaskiya al'amarin. Na yi magana da shi consul da mataimakin consul na Kamaru akan cewa to lalle idan muna so a zauna lafiya su ma dole ne su yi wa mutanen su magana domin a kawo zaman lafiya.
Ko a baya-bayan nan dai sai da aka samu barkewar irin wannan rikici tsakanin al'ummomin Wakande dake karamar hukumar Yale dake jihar Cross River da wasu al'ummomi dake bakin iyakar Najeriya inda suka kwashe kwanaki 3 suna karawa da juna sabili da rikicin gonaki wanda hakan kuma ya lakume rayuka da dama inda daga bisani wasu suka yi gudun hijira zuwa karamar hukumar Ojo dake makwabtaka da jihar ta Cross River. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Madalla a gaida Lamida Abubakar Sakkwato, ziyarar shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu zuwa jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya ta bar baya da kura musamman akan kudaden da aka kashe akan shugaban da tawagarsa, abinda wasu da yawa ke gani hakan bai dace ba. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Alfonso Okoro Igwe ya aika mana.
Yanzu dai ana sukar lamirin gwamnatin jihar Imo a ƙarƙashin jagorancin Rochas Okorocha wacce ake zargi da kashe zunzurutun kuɗi naira miliyan 520 wajen nishadantar da Jacob Zuma da tawagarsa da kuma kera gunkin shugaba. Muryar Amurka ta zanta da wasu waɗanda suka yi tsokaci kan batun suna cewa
Jacob Zuma in a way
Nnamdi Oji kenan wanda yace abinda gwamnatin Rochas yayi kwata-kwata bai da ma'ana saboda naira miliyan 520 na iya tallafa wa mutane 520 da kuma kubutar da su daga kangin talauci. Makaci ya ce karrama mutumin da ana tuhumar sa da cin hanci da rashawa a Afirka ta Kudu ya nuna cewa an karrama gazawa da kuma shirme.
Ina Alhaji Muhammad Bulama mazaunin Okigwe Imo State, bayanin da na gani a wannan gunkin da aka yi na zako zuman nan wannan farnan kudi ne ga mutane suna wahala a state din nan. Ya kamata shi go mai girma gona yayi musu abin da ya kamata, ya fara project wadansu abubuwa duk ya taba ne ya bari, kuma mutane ana wahala a state nan.
Lokacin tura wannan rahoto na nemi Dr. Everin Zawuji mai taimakawa gwamnati Rochas a fannin yada labarai don ya bayyana ra'ayin gwamnati kan batun, amma kokarin samun sa ta wayar tarho ya ci tura. Alfonso Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Kwa gaida Alfonso Okorigwe. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na ranar yau, yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don ƙara jan hankalin jama'a akan yaƙi da talauci. Wakilan sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya yi hira da Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodio akan yaƙi da talauci, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton.
Ranar 17 ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin fatara. Akan haka ni tambayi Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto, ko menene fatara?
To idan muka ce fatara mu anan, wato muna nufin lokacin da ya kasance mutane suna da buƙatoci irin kamar abin da annawajibi na ci da sha da wurin kwana, amma kuma komai karanci ne ba su da shi, yana da wuya kacar majar suke iya cin abinci. Bangare na Afirka ya fi kowane bangare fatara a duniya hali yanzu.
Profesa me yasa?
To abubuwan da ke faruwa shine ita Afirka ta samu ayi mata mulkin mallaka. A lokacin da ayi muka yi mata mulkin mallaka ta samu an kakkasa ta gida-gida. Kashin da aka yi mata gida-gida nan tana yaki na neman ƴancin kai, anan kuma tana yaki cikin gida irin na kabilanci. To da kuma abubuwa daban-daban da suka kwashe hankalin ta kiba.
To cikin waɗannan ƙasashe wane jinsi ne yafi fama da fatara, maza ne ko mata?
To hakikani mu a irin tsari namu na Afirka, yana da wuya a ce mace tana da arziki lokacin da mijin tana cikin tsananin talauci, shi na da wuya. Mu wanga bangare namu na Afirka inda suke talauci, mata ne kuma suka fi talauci a wannan bangare.
Me ya kamata shugabanni su yi don kauda fatara a tsakanin jama'a?
To nan ne na hanka, nan ne an kadara mu adalci wajen shugabanci, domin cikin jama'a mu zaka iske mutane ƴan kadan da suka samu dama su kai shugabanci, to suna wawure dukiyar ƙasa yawa daga cikin su kuma suna kai ta waje. A lokacin da su kuma waɗanda ake mulki da ke cikin ƙasa suna cikin tsananin azaba, har sai mun sake koma ma ƙasashen da barayin nan suka kai dukiya a jiya, mun koma muna neman su aiko mana taimako. Da shugabannin nan suna adalci, dukiyar ƙasa suna kashe ta a cikin ƙasa, daidai kurji daidai ruwa ne. Da zai kasance ko ba mu kasance masu wanda suka fi kowa arziki a duniya ba, za mu zama muna a cikin fatara.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Mallam Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilan mukula.
Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani yaki da talauci da ake yi a duniya yana tasiri a wuraren da kuke? Sai a kira a bayyana mana ra'ayi.
Talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike hadan. Kazaga cikin Lagos kuma ga batshin ga lena shin ga labintin zabadin an kafa, haka ke talaran duk sun kafa, dubu babban kantikin su dudan talakawa an kai, mutukan talakawa sai du waɗannan dolan da dai jirgin zama mai rigujin tsiyaka, ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kaliya dan talakawa an kai, dama su da yake shiga sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wurin ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin
yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555
to za mu fara da Bauchi Assalamu alaikum dawa muke magana daga Bauchi
kuna magana ne da Malam Ayuba Yahaya ne daga Azare Bauchi State
to Malam Ayuba Yahaya muna jin ka
wato abubuwa da nake so na faɗa yanayi yadda ake gudanar da mulki a Najeriya
to
babu adalci a ciki ko na kwai zarata wato talakawan Najeriya suna cikin wahala ainihin to mun dai mun san gwamnati da yadda take yi ana kula da talakawa akwai wani babban mutum da idan ya zo ga shugaban kasa sai ya ce musu shugaban kasa ki tsoron Allah duk wani kwandan yi wani da haki to wannan abin mun kasa samun su a Najeriya kuma lukukan nan wannan shugaban kasa mutanen da yake tare da su su wa'annan ministocin da ƴan makarbansa ba su da adalci ko na kwari san dole ne suke faka cikin wani suke
to Malam Ayuba Yahaya kenan daga Bauchi har yanzu muna nan dai a Bauchi Assalamu alaikum da muke magana daga Bauchi
muna magana ne da Muhammad Awal Baba Iyere shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya
to Malam Muhammad Awal muna jin ka
wallahi tallahi wato shugabanni ne ba ma da su marasa adalci shugabanni su ne muke da su a Najeriya saboda duk wanda ya karbi shugaba yanzu daga kaban da shugaban kasa amma daga minista zuwa gwamna zuwa wa'ansu komishinoni wallahi tallahi suna karɓa ne don su yi arziki su gudu su bar Najeriya ba wai suna tausayin talakawa ba ne amma in ban da haka ki duba irin yanzu irin tabargabar da ake mana a cikin Najeriya tun nan da shekara goma wallahi babu Najeriya dan kire mana itatuwa gaba ɗaya su an fita da shi an tone mana Najeriya ba muna da mulkin ciki gida muna da mulkin hakuri tsakanin yawa waje amma wallahi tallahi san su kawai suka sani saboda da su gudu su bar Najeriya sun bar mu duk duniya yanzu ba bai tarusu Najeriya sai ka samu mutum ɗaya yanzu wallahi wanda naira goma sai ya kwana goma ba shi da naira goma amma
to Muhammad Awal mun gode da ra'ayinka bari mu je Rivers yanzu kuma
hello assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Rivers
to Haji Amuriyar barka da aiki
barka ka dai
kina magana da Hashim Mummune dan Niger daga Zugautun Fafin Aranda Sumar da Kwaro jihar Maradi
to Malam Hashim muna jin ka
abinda shugabanni suke yi namu nan Najeriya ma ko da Niger ba abin bari na alheri ga al'umma saboda kasashen mu ba sa bukatar taimako daga kasashen waje ko ramcen kudi da dukiyoyin da suke diba za su gina kamfanin nuka da su a kasashen mu su sarrafa abun mutane su samu aiki su gina tattalin arzikin kasar su ai ba bakin ciki bane amma akasari dukiyar gama da za su sata su ma ba za su iya amso dukiyar ba ƴaƴan su ba za su iya amso ta ba saboda dukiya ce ta kai da kai sata ka bada ta taboye baka san a sani kuma wanda tabba baya hudi saboda shi ka kara shi kai baka hudi shi baya hudi to sai dai naira a san yanda an kai to ba dukiya ba ciwar take ta tana da rana ga al'umma ya kamata su kore gina tattalin arzikin kasashen su su daina daukar kudi ina ga duk wanda ka dauki kudi
to Hashim Mummuni mun so mu ji karin bayani daga gare ka amma waya ka ta tsinke yanzu kuma bari mu je jihar Neja
Haji Maryam Dauda assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
kina sana da injiniya mai jirgin makeri da kwanta gore jihar Niger.
To injiniya muna jin ka.
Wato matsalolin da ake samun halin rayuwa a Najeriya, wato an samu matsala ne. Saboda gwamnatin ta Najeriya alhamdulillah an samu ci gaba, amma matsalar da an ga samu shugaba bai da mataimaka waɗanda sun ka san zahin talaka masu kamamai. An kwasa mutane ƴan abiyari ma a shaki da an sa ta gwamnati, waɗanda sun ka san wahalar jama'a an ka wala da su ba a tayar da su ba. An dauko waɗanda ƴan abiyari ma a shaki da an sa su shugaba, to dan haka ba san yin abinda talakawa za su ji daɗi saboda san wahalar talaka ba. To nan an ka samu kuskure a tayar da gwamnatin Najeriya.
To injiniya mai gera makera mun gode, yanzu kuma bari mu je Yobe. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Yobe? Malami na Yobe, ko kana tare da mu? To ina ga layin malami daga Yobe ya goce, yanzu kuma bari mu je Hadeja. Da wa muke magana daga Hadeja? Muhammad Sani. To malam Muhammad, muna jin ka.
Ni da kan Nigeria Allah muna cikin matsala fa Aliyan Babure da ya taimaka mana.
Wa zai taimako muku, gwamnati kenan kake ma wannan kiran?
Eh, gwamnati ke kiran gore tare ya taimaka mu cikin Nigeria.
To kana nihi ka ce ta nan bangaren da kake ba a samun wani ci gaba ta fannin yaki da talauci da ake yi? Malam Muhammad Sani, kana tare da mu? To layin ka ya goce, amma ka sake kwatanta kila ka same mu. Yanzu kuma bari mu sake komawa jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Muhammad Danjuma ne daga jihar Niger, daga Mariga local government kamfanin bobi.
To malam Muhammad Danjuma, muna jin ka.
Wato wannan rana gaskiya mai girma shugaban kasar Najeriya ya yi tunani da wannan ranan, domin yau gaba da ya kira gwamnonin Najeriya. Ya gaya musu cewa shi yana bakin cikin a ce wai ma'aikacin Najeriya ya kwana da yunwa, amma gwamnan Najeriya yana gida yana bacci abin shi. To ba mu san abin da su gwamnan Zamfara suka kira shi ba, shi ne shugaban gwamnonin Najeriya, ba mu san abin da ya kira shi ya ce mashi ba, an ce ya dade yana mitin da shi, ba san abin da yake karanta mai ba. Allah dai mu.
To Malam Muhammad Danjuma kenan daga Niger, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Ta Hajiya Maryam Dauda, barka da yammaci.
Barka ka dai, da wa muke magana?
To suna na dai Murtala ne kamar yau da kullun, kuma ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To to gaskiya fa mu magana dai majalisar ɗinkin duniya fa mu ba mu ga fa wani rage talauci ba mu dai a nan yankunan mu haka, amma dai muna ga wasu kasashe dai muna gani a kafafen yaɗa labarai suna kai musu wannan abun tallafi na rage raɗaɗin talauci. To gaskiya mu har yanzu bai kawo mana nan ba, kuma muna ƙara mu dai ƴan garin Rigasa muna ƙara tuna masu ƙasa, musamman mutanen Abuja, cewa fa muna ƙara kini kuma muna sauraron su, muna jiran su, da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode malam Murtala, kuma anan za mu dasa aya wajen ɗaukar wayoyin mu. Mun gode ga dukkan waɗanda suka kira mu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.
Ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka za ta ci gaba da al'adarta ta saba ta karɓar baƙi 'yan gudun hijira a cikin shekarar nan mai zuwa ta 2018. Gwamnatin Amurka ta ƙudiri aniyar shigo da 'yan gudun hijirar da suka kai 45,000 daga sassa daban-daban, wanda suka hada da Afirka 19,000, gabashin Asiya guda 5,000, a tarayyar Turai kuma da tsakiyar Asiya kamar mutum 2,000, sai kuma yankin kudancin Amurka na Latin da kuma Karibiya 1,500, gabashi da kudancin Asiya 17,500 duk 'yan gudun hijirar. Wannan sabon kiyasi na 'yan gudun hijira 45,000 ya ragu a kan shekarun baya da suka gabata. An yi kallon abubuwa da yawa wanda ya shafi tsaro na mutanen Amurka da kuma iya adadin da gwamnati za ta iya ɗauka, domin kuma a yi amfani da wannan dama wajen inganta matakan tsaro, musamman aka yi la'akari da yadda Amurka ke da ɗimbin abubuwan da suke gabanta wanda ya shafi maganar 'yan gudun hijira daga sassa daban-daban na duniya wanda suke neman mafaka a nan Amurka a ƙarƙashin kulawar hukumar tsaron cikin gida ta nan Amurka. Tun shekara 1975, Amurka ta yi maraba da ƴan gudun hijirar da suka kai kimanin miliyan 3 zuwa yanzu domin ba su mafaka da fifikon rayuwa ta gari da kuma kare lafiyar waɗanda suka nemi fakewa a cikin ƙasar wanda ya shafi tsangwamar da aka yi musu ko a ƙasashen su da su shafi kabilanci ko kuma bangaranci ko ƴan ƙasanci ko kuma ra'ayin siyasa ko wani abu na addini da makamantansu abin da ya kamata mutane su lura da shi shine maganar shigo da ƴan gudun hijira cikin Amurka yana ɗaya daga cikin yadda Amurka ke tunkarar kalubalen da yake addabar duniya na rikice-rikice da kuma ɗaiɗaita al'umma daga mahallansu. Har yanzu Amurka ita ce kan gaba wajen ba da taimakon gaggawa da agajin farko ga al'umma daban-daban na duniya wanda irin waɗannan tashin-tashina ya ɗaiɗaita wanda ta ba da fiye da dala Amurka wuri na gugar wuri miliyan 700,000 a bara kawai. Idan aka yi la'akari da wannan shekara ta 2017 da ake ciki, Amurka ta kashe kuɗi abin da ya fi ƙarfin dala biliyan 1.4 kamatin daga kan rikicin Syria, kai har ma da wasu kuɗi da suka kai dala Amurka miliyan 581 wanda ya shafi ƙasar Iraki. Amurka ta ba da kusan dala miliyan 2,500 ga mutanen da suka fuskanci matsaloli na tashin-tashina a ƙasashe daban-daban wanda suka shafi mata da kuma dala Amurka miliyan 104 wanda aka ba da su domin taimakawa mutanen da suka samu ɗaiɗaita daga wuraren da suke ko kuma aka samu raba su da mahallansu a ƙasar Burma. Amurka ce ƙasa mafi tsokar da tafi ba da wannan tallafi ga duk duniya musamman tallafawa ofishin jakadanci na Majalisar Ɗinkin Duniya game da ƴan gudun hijira, ba da tallafi ga ƙungiyar nan ta agaji ta Red Cross da kuma shirin ba da tallafin abinci da shirin asusun Majalisar Ɗinkin Duniya na taimakawa yara da kuma wasu daban daban daga cikin ofisoshi ko kuma cibiyoyi masu taimakawa ƴan adam masu zaman kansu wato NGO a turanci. Wannan gudunmawa ko kuma taimako da Amurka ke badawa yana da matukar muhimmanci ga rayuwar ƴan gudun hijira. A ƙarshe wasu su sukan samu nasarar komawa gida cikin kwanciyar hankali da lumana idan har yanayi ya bada dama. Amurka tana matukar alfahari da taimakawa al'ummu daban-daban waɗanda suke da buƙatar taimako musamman bayan ɗaiɗaita daga tashin hankali ko tashin-tashina na ƙasashe daban-daban wanda ya shafi rikice-rikice irin na al'umma ko kuma bil'adam a duniya ko waɗanda suke guduwa domin gudun kar a tozarta su ko cin zarafinsu a siyasance da makamantansu. Wannan shine ra'ayin gwamnatin Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka.
To daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4:57 yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To a daidai lokacin da duniya ta yi bikin ranar abinci ta duniya a jiya Litinin, hukumomin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce rikicin Boko Haram ya ci gaba da assasa matsalar matsananciyar yunwa a yankin tafkin Chadi, inda ya bar ƙananan yara kimanin 800 'yan ƙasar shekaru 5 cikin haɗari a bana a Kamaru. Tuni da ma arewacin Kamaru yake fama da matsalar yawan yara da suke fama da matsananciyar yunwa, wanda yawansu ya kai kashi 30 cikin 100 na yara da suke yankin kafin ma rikicin Boko Haram ya kai yankin a shekarar 2014. ƴan tawayen Syria da ake kira da Syrian Democratic Forces wato SDF a takaice da Amurka take marawa baya sun ce a yau Talata sun kwace ragowar sassan birnin Raqqa dake karkashin ikon mayakan sa kai na ISIS. Mai magana da yawun SDF wacce ta kunshi mayakan sa kai na Urdawa da kuma Larabawa ya faɗa wa manema labarai cewa yakin da suke yi a Raqqa ya ƙare. Ƙungiyar da ke da sa ido kan haƙoƙin bil'adama ta Syria wadda ke da ginin zama a Birtaniya ita ma ta ba da sanarwar an ƙetta Raqqa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.